suprême déjà de ma nation, la dépression quoi. Je dois m'appeler sec, tu sais ma. Aujourd'hui tu ne m'en veux pas, si je me suis pas sec, tu peux faire toi ici pas. Pourquoi pour toi
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 4 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Ahmad Baballe, yayin da Amurka ke shirye-shiryen fitar da allurar rigakafin COVID-19, jami'ai sun yi gargaɗin cewa masu kutse suna niyyar kai hari ga kamfanin da aka daura wa alhakin fitar da rigakafin. Sannan kuma a ranar Litinin ne 'yan kasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe da kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen da shugaba Nana Akufo-Addo da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. Haka kuma a yau Juma'a shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na ɓarkewa a babban birnin yankin wanda ya faɗa hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana.
Kanin labaran kenan. To dangane da zaben kasar Ghana, za ku ji cewa tawagar da kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO ta tura don sa ido a zaben shugaban kasar ta isa birnin Accra.
Kini cewar Ghana ba za ta ba duniya kunya ba, muna mutunta daraja ta demokradiyyarmu.
A jamhuriyar Niger kuwa, kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen jam'iyyu da suka cika sharuɗin shiga zaben 'yan majalisar dokokin kasar.
Wai jam'iyyoyi da yawa wanda anka yi watsi da takararsu a cikinsu akwai 'yan gungun 'yan adawa.
Sannan za ku ji cewa wata tawagar ƙwararru da ke nazarin mahalli daga ƙasar Amurka ta bayyana cewa yanayin mahallin jihar Bauchi na ɗaya daga cikin mafiya kyawu a mahallan Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Yayin da Amurka ke shirye-shiryen fitar da allurar rigakafin COVID-19, jami'ai sun yi gargaɗin cewa masu kutse suna niyyar kai hari ga kamfanonin da aka daura wa alhakin fitar da rigakafin. A wani sako da ya fitar a ranar Alhamis, kamfanin IBM ya ce ya gano wani yunkuri na yin kutse a kan jerin ƙungiyoyi da aka daura wa alhakin adana allurar rigakafin cutar ta COVID-19 a yanayi mai sanyi. A daiji Alhamis, hukumar tsaron rumbun bayanai ta Amurka ta bayyana ta fitar da rahoto tare da yin gargaɗi ga duk wanda ke da hannu a ayyukan da suka shafi raba allurar rigakafin. A farkon wannan makon, masu ba da shawara a cibiyoyin yaƙi da cututtuka ta CDC suka yanke shawara cewa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda ke zaune a gidajen kula da tsofaffi ne ya kamata su zama na farko da za su karɓi allurar rigakafin. A ranar Litinin ne 'yan kasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe da shugaba Nana Akufo-Addo da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. Jam'iyyar Akufo-Addo ta yi kamfen ne musamman kan tsare-tsarensa a fannin ilimi, yayin da Mahama ya mai da hankali kan samar da ayyuka tare da caccakar tarihin rashawar abokin hamayarsa. A wannan makon, gwamnatin Ghana ta ayyana ranar Litinin 7 ga watan Disamba a matsayin ranar hutu domin a ba masu kaɗa ƙuri'a damar zaɓen shugaban ƙasa na gaba. Duk da cewa sama da mutum miliyan 17 da suka yi rajistar kaɗa ƙuri'a da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa 12, hukumomi na fafutukar kwaɗaitar da mutane su fita zaɓen wanda yake ɗauke da sanannun fuskoki da ake ganin a zaɓuka biyu da suka gabata. Shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriotic Party NPP zai fuskanci John Mahama da ya gada na jam'iyyar 'yan adawa ta National Democrat Congress NDC. Mahama ya yi nasarar lashe zaben ne a shekarar 2012, sannan Akufo-Addo ya kada shi a zaben 2016. A yau Juma'a, shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na ɓarkewa a babban birnin yankin wanda ya faɗa hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana yi. Sai dai gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna hotunan mutane suna sayayya suna kuma zaune a kan kujeru a Mekele, yayin da sabon shugaban da gwamnati ta naɗa a Tigray ya ce zaman lafiya ya fara dawowa a yankin. tun dai ranar 4 ga watan Nuwamba fada ya barke tsakanin dakarun tarayya na gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed da kuma sojoji da ke goyen bayan tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a yanki ta Tigray People's Liberation Front. Kasai hanyoyin sadarwa da aka yi da kuma takaita zuwan kafafen yada labaran yankin sun sa ba a iya tantance ikirarin da bangarorin biyu ke yi ba, amma ana ganin dubban mutane sun mutu yayin da yan gudun hijira sama da 45,000 sun tsallaka zuwa makwabciyar kasar Sudan.
Dan jima kadan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Yayin da kasar Ghana ke shirin gudanar da zabi a ranar Litinin mai zuwa, tawagar masu saka ido daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta isa kasar. Tawagar dai ta isa kasar ne karkashin jagorancin tsohuwar shugabar kasar Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, wacce ta samu ganawa da ministan harkokin wajen Ghana. Wakilin mu Ridwan Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Jagorar tawagar sa ido ta kungiyar ECOWAS ta jinjina wa kasar Ghana dangane da martabarta a fuskar demokradiyya da kuma fatar zaben nan da ke gaba za a yi shi cikin kwanciyar hankali da kuma limana.
We know of the legacy Ghana has when it comes to elections and when it comes to how things are conducted here. We see this.
Muna sane tare da kyautata cewa zaben kasar za ta kasance ta gaskiya da adalci irin daraja da Ghana ke da shi. In an zo maganar zabe yadda ake gudanar da su a nan sai san barka, don haka muke daukan wannan a matsayin kalubale saboda kowane irin zabe kalubale ne, kuma ya tabbata a koyaushe akwai tsari a nan, don haka gabaki daya daukaka ne ka kasance mai hidima wa Ghana, mai hidima ga Afirka, azancin mutunci da daukaka demokratiya ta duka. Ministar ma'aikatan harkokin wajen kasar Ghana Mrs. Ayoko Bochi ta bai wa tawagar ta ECOWAS wato tabbaci cewa za a yi zaben gaskiya da adalci da kuma limana.
Believe an opinion that Ghana will not disappoint the world. We very much
ina da yakini cewa Ghana ba za ta ba duniya kunya ba, muna batun ta daraja ta demokradiyyar, mun yi imani sosai da mulkin doka tare da demokradiyyar mutunta haƙƙin mutane da mulkin ƙwarai, kuma muna sane zaɓuɓɓuka ɓangare ne na demokradiyya inda ake baiwa al'umma dama cikin lokaci su bayyana ra'ayoyinsu ta takardar zaɓe. Muna sane kamar yadda na ce baki ɗaya duniya ana kallon Ghana, mun yi sau da yawa mun mamika mulki daga jam'iyya ɗaya zuwa wata ba tare da wata matsala ba ko misa kala zarratan. Daga ranar Juma'a 4 ga watan Disamba tawagar ta sa ido ta kungiyar ECOWAS za ta rarraba mutanen ta masu sa ido din faɗin ƙasar domin su lura da duk abin da kaje ya dawo dangane da babban zaben ƙasar ta shekara ta 2020. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin Bangladesh ta fara tura wasu 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin Basanchar mai cike da takaddama, duk da kiraye-kiraye da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi na dakatar da aikin. Jiragen ruwa na sojojin Bangladesh 7 ɗauke da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da 1,600 daga sansanin 'yan gudun hijira na Cox's Bazar sun isa Basanchar a ranar Juma'a da rana. Wasu kwale-kwale guda biyu su kasance dauke da abinci da wasu kayayyakin bukatu na 'yan gudun hijiran da ke koma tsibirin a yau Juma'a. Wani jami'in gwamnati da bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa wa muryar Amurka a yau cewa akwai wasu ƙarin 'yan gudun hijira da dama da ake shirin sake tsugunar da su a Basanchar a cikin kwanaki masu zuwa. Ministan harkokin wajen Bangladesh AK Abdul Momin ya faɗa jiya Alhamis cewa babu wani ɗan gudun hijira da aka tilasta wa komawa yankin na Basanchar. Girka ta yi kakkausar suka ga Turkiya inda ta zarge ta da tilasawa masu neman mafaka yin tafiya a ruwan Girka tare da jefa rayukansu cikin hadari a yayin ketare tekun zuwa Turai. Hukumomi a Athens sun ce irin wannan hali yana nuna gazawar Turkiya wajen kiyaye yarjejeniyar da ke tsakaninta da tarayyar Turai ta dakatar da bakin haure. Sai dai hukumomin Turkiya sun ki cewa komai kan wannan zargi. Ministan kula da kaura Notis Mitarachi yayi wannan zargi ne yayin da ma'aikata masu gadin tekun Greece Hellenic suka gano gawarwakin mata biyu ɗaya daga cikin su ya shekara 30. Sun nitse ne bayan kwale-kwalen da ke dauke da wasu bakin haure 32 ya kife a daidai mashigan da ya raba Girka da Turkiya. Cikin waɗanda suka tsira har da kananan yara uku 'yan Somalia waɗanda aka kubatar da su a cikin yanayi mai tsananin sanyi a gefen gabar tsibirin Lesbos.
Gai da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Wannan karan ma kan batun zaɓe ne amma a jamhuriyar Nijar, inda kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen jam'iyyu da suka cika sharuɗin shiga zaben 'yan majalisar dokokin kasar da za a yi a ƙarshen wannan watan, yayin da wasu jam'iyyu ke murnar ƙetare wannan siraɗi, wasu kuwa sun faɗa halin ciza yatsa ganin yadda jirgin ke shirin barinsa a tasha. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sula Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Takardu kimanin 506 da ke kunshe da jerin sunayen 'yan takarar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa ne jam'iyyun siyasa da wasu 'yan takarar independa suka gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa, wacce bayan aikin tantancewa ta amince da takardu 359 a matsayin waɗanda suka cancanci shiga zaben 'yan majalisa na ranar 27 ga watan Disamba, yayin da ta yi watsi da wasu 146. To kome 'yan siyasa ke cewa game da wannan al'amari? Alhaji Abubakar Sabo shine sakataren kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS tarayya.
Ita kotu abinda ta kadibi abinda kundin zabe yace ne, in baka bi kundin zabe ba tana ganin listikin ka a abin ga ba wai wani zancen sore ne ba, a abin ne yana rubuce. In an ce kota na mata list ya kamata ta samu biyar, in baka sa biyar ba, in baka sa mace biyar ba, koko in baka sa namiji biyar ba mace saurat, kaga sai a ce baka iris baka tan kota ba. In ka sa wanda ba su da shekara 21 kaga sai a ce baka bi ka'ida ba.
Ko da yake ta yi farin cikin samun sa'ar ketare wannan suraɗi, jam'iyyar Model Lumana Madagar jam'iyyin adawa na jajantawa wasu daga cikin ƙawayenta da kotun ta watsar da takardunsu a wasu jihohi, kamar yadda wani jigonta Bana Ibrahim ya bayyana mun.
Koti ta amince da duk 'yan takarar da mun ka aje a cikin Niger, alhamdulillah. To sai dai akwai jami'oi da yawa wa'anda anka yi watsi da takararsu, a cikin su akwai gungun 'yan adawa da ake cewa CAP 2021, don ka sai mu ce muna bakin cikin gani wannan su anka yi watsi da takararsu.
Jam'iyyar MNSD Nasara na daga cikin jam'iyyun da kotun ta bayyana a matsayin waɗanda ba su cika ka'idar shiga zaben 'yan majalisar dokoki a jihar Maradi ba, lamarin da ke zama wani babban koma baya ga wannan jam'iyya saboda yadda take da tarin magoya baya a wannan yanki. Rabi'u Hassan Yari shine mataimakin daraktan yakin zaben jam'iyyar MNSD.
To takardun nan mu dai mun san lalle mun hada su yanda ya kamata. Yanda ya kamata mu haka nan muka kai su. To amma akwai wa'ansu 'yan adawan mu suka kawo kara cewa akwai cikin dan takarar mu wanda bai kamata ba amshi takardun shi. To mu ko mun san takardun nan daidai muka bada. To yanzu da dan wane kuma laihi ne aka gano baikin wannan Allah wa Allah bamsa.
A jimilce jam'iyyu kusan 15 ne kotun tsarin mulkin ta gano da rashin cika ka'idodin shiga zaben 'yan majalisar na ranar 27 ga watan Disamba, yayin da a gobe Asabar 5 ga wata ake kaddamar da yakin neman zabe a zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar rokoki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Magai da Sule Mumuni Barma. To daga batun siyasa sai muhalli a Najeriya, inda wata tawagar ƙwararru 15 da ke nazarin mahalli ƙarƙashin jagorancin Farfesa Solomon Balogun, masani a Jami'ar Wisconsin-Madison ta ƙasar Amurka, ta bayyana cewa yanayin mahallin jihar Bauchi na ɗaya daga cikin mafiya kyawun mahallai a Najeriya, wanda zai zama abin koyi a duk faɗin ƙasar. Wannan yabon na zuwa ne yayin bikin ƙaddamar da cibiyar gudanar da binciken ruwa da iska da kuma tsirrai da ma abinci. Daga Bauchi ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana.
Taron ƙaddamar da cibiyar binciken ya sami halartar masana alkinta muhalli da kuma ƙungiyoyin masu rajin kare muhalli a ciki da kuma wajen jihar Bauchi. Malam Sama'ila Bima shine shugaban ƙungiyar Jewel Environmental Initiative a Najeriya. Ya tsokaci kan yadda yanayin muhalli yake a shehar Arewa maso gabas da kuma dalilan da yake kai ga jiha ta zama mai tsafta.
Kamar yadda ka sani dai, mu yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda kunshi jihohi shida, muna cikin matsala na kwararowar hamada. Kuma wannan abin nan da yake jawowa babu abin da ya fi muni irin yawan sare-saren bishiyoyi da muke fama da shi, musamman yanzu in ka dauki jihohi biyu wanda suka fi fuskantar wannan abin, shine jihar Borno da jihar Yobe.
Menene ma'aunin cewa akwai tsafta a wannan jiha?
Irin wannan harkar tsafta na muhalli, abin da zai ma'aunin da zai nuna maka shine ka zaga gari na ɗaya tukunna magudanan ruwa za a ake lura da shi, ba wai tsafta na titi ba. Dole ne sai ka lura da tsafta na muhallin gaba ɗaya. Ka duba na titin, ka duba na magudanar ruwan, ka duba na anguwanni. Sharan nan ba bar al'umma suna zubar da shi barkatai ba bisa ka'ida ba. Ba bar su kuma suna zuba a lambatun magudanar ruwa ba. Ba bar su kuma suna zuba shi a wuraren da zai kwaɓe ya zama yana kawo musu cututtuka ba. Ruwan da zai fito daga gidaje ma, idan ya fito ba a tsaftace shi, ba a masa lambatun da ya kamata wanda zai hana shi kankasan sauro wanda zai kawo mutane zazzabin cizon sauro ba, to lallai ba a samu tsafta ba. Amma in aka tsara wayannan wuraren duka aka same shi da tsafta, to lalle jiha ta cika mai tsafta, kuma ta cika da wurin da za a sa ta cewa tana da tsafta din.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi an karrama shi sabili da wannan fice da yi kan batun tsaftar muhalli. Ya ce wannan karama ta al'ummar jihar Bauchi ne, sannan ya fara ne da bayyana matsayin yadda tsaftar muhalli yake kafin hawansa kujerar mulki.
Kowa ya san yadda jihar Bauchi take, ba kawai babban birnin Bauchi ba, har sauran garuruwa da ƙananan hukumomi yadda datti da kuma sauran abubuwa na muhalli ya dame mu. Yanzu kun ga abin da ake ciki, har ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta zo ta ba mu kyauta, mun yi wannan wajen bincike wanda zai kasance. Yau waɗansu ƙungiyoyi da suka zo na Majalisar Ɗinkin Duniya yawancinsu babu a Bauchi, amma ga sun dawo har sun zo sun ba mu kyauta. To wannan kyauta ya da kuma nuni da aka mana ba wa mu aka yi wa jihar Bauchi ne, yanzu ya kasance ko ma muhalli wa kungiyar masu tantance abincin da za a ci, wato NAPDAC, suna iya ba su dama su yi wayannan bincike, kuma kaga za su dinga samun kuɗin shiga.
Sai dai kuma domin sanin yadda na'urar kimiyyar binciken yanayin za ta yi aiki, na nemi ƙarin bayani daga bakin Director General a hukumar kare muhalli na jihar Bauchi, Dr. Ibrahim Umar, ga abin da ya ce.
Cibiya ce ta bincike wadda mun san shi muhalli yana da ruwa, yana da ƙasa, yana da tsirrai, sannan akwai iska. Wannan su ne manyan abubuwan da suka haɗu suka yi muhalli. Zaman lafiyansu ko tabbatar da tsaftar waɗannan abubuwa guda huɗu shine zaman lafiyan al'umma. Ba a iya sanin cewa suna lafiya kuma su ma sai an gwada su jiki ne da su, kamar ka ce mutum ne mai rai. To saboda haka lokacin da ka shaki iska ka ji wari, ba a san warin menene ba, akwai buƙatar a je a tabbatar cewa me da me a ci. Saboda haka wannan cibiya za ta zama hanya, wuri cibiya ce ta ilmantarwa, cibiya ce ta warware matsaloli, sannan cibiya ce ta bincike.
Abdulhab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Na gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Kada manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 102.5. Mai ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyuhausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kasashen duniya ke ci gaba da daukan matakan daƙile da cutar coronavirus. Wani mataki da ƙwararru da dama suka yi ittifaki akan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuƙa wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma. Sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi, musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a. Wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye, domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa. Dalilin kenan da yasa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum. Yau kan wannan batun shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari akai. Sunana Mahmud Lalu. Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a Jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke, bata yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz, wacce aka haifa da lalurar kurumta, ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matuƙar wuya a gare ta. To kamar shat, sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta, kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata.
Ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama, kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba. Kwatsam, sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya, wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da Amurka ke amfani da shi.
To hakan yasa zuwa kantin saida magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matuƙar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye, saboda fuskokin masu kantinan duk a rufe suke.
Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna, idan suka fahimci cewa mutum baya gane maganarsu, sai su yi amfani da basirarsu su zama masu haƙuri. Su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganarsu.
Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma. Ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a riƙa ganin bakin mutum. Wannan shi ne takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. Shekaru da dama da suka gabata McIntosh ta yi tunanin kirkirarsa, bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa.
Abin da ya kama daga masu jinya, likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina, dukkansu sun saka kayan tiyata, ciki har da abin rufe fuska. Hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa.
To ƴar kofar da aka bari a jikin takunkumin, wacce za a iya hangen bakin mutum, kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu. Babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska, kuma tun gabanin ɓarkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci ƙalubalen fahimtar likitoci, amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura.
Za a iya kwashe kwanaki, makonni ko ma watanni, jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba, saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska. Wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su.
To alƙaliman da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi 5 na adadin al'ummar duniya, wato kusan mutum miliyan 466, na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta, kuma za a iya amfana matuƙa da takunkumin rufe fuskan, wanda zai ba da damar a riƙa ganin labba da fuskokin mutane. Masu saurare, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Maxim Moskalkov da Julie Letters Gresham, ni Mahmud Labe ne ke cewa mutara wani makon idan Allah ya kai mu.
Ba gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai rayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da sakon Mahmud Saliu Kauran na Moda Zamfara, wanda ya ce hakika akwai buƙatar shugaba Buhari ya dubi kiraye-kirayen yayin murabus daga kujerar mulkin Najeriya da ƙungiyar dattawan arewaci ta Northern Elders Forum ke yi masa da idan basira, idan har ya san ba zai iya magance matsalolin da ƙasarmu ke fuskanta ba. To kawai ya jefar da kwallon mangwaro huta da kuda. Sai sakon Abubakar Kawo Girgir, wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa, zabe shine hanya ɗaya tilo wajen sauyawa ko zabo shugaba ko wakili da zai jagoranci al'umma. Saboda haka muna kira ga 'yan Ghana da su tabbatar sun mallaki katin zabe domin samun damar zabar shugabanni na gari a zaben gama gari da ke tafi a kasar. Shi kuwa Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, cewa yi assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas yin kira ga shugaba Buhari da majalisar dattawan Najeriya ta yi kan ya canja hafsoshin tsaron kasar, wannan abu ya yi daidai domin a gaskiya suna nuna gazawarsu a fili. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da muke fama da ita a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika rundunar 'yan sanda ƙasar mu ta yi kokari wajen tiso ƙeyar Abdulrashid Maina zuwa gida domin ya fuskanci shari'a. Muna fatan za su ƙara kokari na ganin sun tiso ƙeyar Nnamdi Kanu zuwa gida domin shi ma ya fuskanci shari'arsa. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Rabiu da Kwadunari da Haruna Ɗankoli Garbo Miga a jihar Jigawa. A ƙarshe sai sakon Sani Mai Lange-lange Yawuri da Ali Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa, waɗanda suka ce muna taya masu bukata ta musamman muna zagayewar ranarsu da aka gudanar, da fatar hukumomi za su nemo hanyoyin sauƙaƙa musu tafiyar da rayuwarsu.
Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Amurka ke shirye-shiryen fitar da allurar rigakafin COVID-19, jami'ai sun yi gargaɗin cewa masu kutse suna niyyar kai hari ga kamfanonin da aka ɗora alhakin fitar da rigakafin. A wani sako da ya fitar a ranar Alhamis, kamfanin IBM ya ce ya gano wani yunkuri na yin kutse a kan jerin ƙungiyoyi da aka ɗora wa alhakin adana allurar rigakafin cutar ta COVID-19 a yanayi mai sanyi. A ranar Litinin ne 'yan kasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe da shugaba Nana Akufo-Addo da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. Jam'iyyar Akufo-Addo ta yi kamfen ne musamman kan tsare-tsarensa a fannin ilimi, yayin da Mahama ya mai da hankali kan samar da ayyuka tare da caccakar tarihin rashawar abokin hamayarsa. A yau Juma'a, shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na barkewa a babban birnin yankin, wanda ya faɗa hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana yi. Sai dai gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna hotunan mutane suna sayayya, suna kuma zaune a kan kujeru a Mekele.
Kuma masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyari wadda ta kai ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.